ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله مساكم وليفان السلام عليكم ورحمة الله. أتي قبل كراتم ولتعرف شرف السنة. نعم البربهاري رحمه الله. من كراتون أمثلة قريدة حمسون دوك. أيدا مالن يكاو بيان دنجني لتشوى. أصلا تهما دا أكيو متن. أفركم تفير مسلمتي. أنا تهما متن لأدين سلمي كالكريبين آياناتي. Amma kuma sai aka waye gari aka samu wani lokaci da mutum yana riƙe sunna ne ake tuhumar sa ake zargin sa ma'ana an aka sake ko a kaida mutum ne bi sunnar manzon Allah shine daidai shine lafiya talo to yau da gobe ta kai ɗan bid'a suka samu ƙarfi suka kafa gwamnati sune da manyan malamai sune kaza sai wa gari mai bin sunna shine abin zargi a cikin mutane ina fata an gane kuma yake cewa lalle hakan ya faru ne saboda fadin da malamai suka cewa shi ilimi na hadisi fa yana matsayin addini ne kansa da haka dole sai kai bincike abin wa zaka nemi ilimin hadisi ba gurin kowane malami yake za koyi ilimi na hadisi malamin da ba ya kida ta sunna bai san asalin aqidar sunna ba to koyan ilimi a gurin sa halaka ne domin zai batar da kai ne ya daura ka kan wani layi da ba da daidai ba kuma yake cewa shi hadisi ana karban sa ne a gun mutumin da ya halatta aka fi shaidar sa kamar yadda muka sani a musulunci akwai wanda Allah ya hana ka fi shaidar sa saboda fasikancin su da munanan dabi'un su mutumin da ya shahada cewa ba mutumin kirki bane yana abin da yake kaba'ira ne manya-manya kowa kuma ya sani a fili wannan haka da ni shira ba za ka karfe shi ba to mutumin da yake da siffa ta kwarai na kirki shine ya faɗi hadisi ake yarda da maganar sa saboda dama an san shi mutumin kirki da haka a karkashin wannan ake tattaunawa mun karanta jawabin da malami ya kawo ko yace zamu tashi nan da yake cewa qawlu inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna minhu yace ku sani cewa shi ilimin hadisi fa yana matsayin addini dan haka dole ku je ku yi bincike ku yi nazari a gurin wa za ku karbe ilimin hadisi yace ta'al wa hadalik kaga guru dari fa dari da hamsin fa eh dari da hamsin da kuma ba fa hamsin da kuma dari da hamsin da kuma eh aga gumba yauwa shine yace at-ta'limu yakunu ala adi ulama'i ahli sunna neman ilimi na addini to wajibi ne ka je ka koya a gurin malaman ahli sunna ina fata an gane malamai suka ce babu laifi ka nemi ilimi a gurin dan bid'a amma ba kowane irin ilimi ba ilimin da shafi kai tsaye hadisi ko aqida to ba a zuwa a koya a gurin malami dan bid'a saboda shi kansa ba shi da aqidar ko zai daura ka ne akan layin irin aqidar sa shi ne take daga sai muka fassara da ba ta daidai ba na ba ta kun gane amma zaka da kai ne ilimi na lugga saboda mu a nan kasa da ki ba san me ilimi ba kowane malami mai karantarwa ana ce masa kai malamin addini wani malamin ba wai ilimin shari'a ake zuwa koya a gurin sa ba ilimin lugga ake koya a gurin sa saboda ya kware a lugga ko ya san miras ma'ana harkar da sai ku gado da ba ta gari sai aje a koya a gusa amma ba asalin ilimin shari'a ne sai fa aqida ake koya a gurin sa ba ko to zaka ne kanta da kai ya lugga ne ka koyi abun da shafi na hawu sarraf da sauransu duka koya a wurin sa ko malami ne dan bid'a amma asalin aqida malamin sunna aje a koyi hadisi aje a koyi abun da shafi aƙida da kuma shari'a kanta, to sai a gurin malamin sunna ake zuwa a koya. Haka ilimin tafsiri, ba za ka daga koya a gurin malami ɗan bid'a ba, domin zai riƙa fassara maka ayoyi ne akan irin aƙidarsa. Abin da ya kawo siffofin Allah da sunayen Allah, to shi sai ma tawilinsu, ko ya fassara maka su, saboda shi haka ne aƙidarsa. Bai dace Allah yana ji ba, bai dace Allah yana gani ba, to sai ta fassara maka da irin fahimtar ta mu'tazilanci ko jahmiya ko ash'ariyanci. Duk ba zai faɗi haka ba ce, da haka ba a koyan ilimin da ya shafi aƙida ko hadisi a gurin malami ɗan bid'a. Za ka ga malami ya shahara ya tumbatsa a ido, waɗanda ba ɗalibai ba suna ganin cewa wannan ai babban malami ne, amma ba malami ba ne kuma. Saboda me? Bai san aƙida ba, ya ƙware ne a wani abu da ya shafi kawai ilimin mantiƙi ko ilimin nahau ko wasu makamancin wannan. Idan yana bayani sai kama ƙwaƙwale na wanda bai san menene ilimi ba, sai ɗauka ka ai akwai shi da jawabi, akwai shi da misali, akwai shi da kaza, amma ba ilimi yake da shi na aƙida ba. Za ka duk abin da zai yi zai maka tafsiri. Misali, babu littafin ƙwaya ɗaya da yake shi ne madogararsa a tafsiri, da zai karantar da mutane shi wannan littafin. Ba bincike zai je littafin guru ba, tafsirin kaza da kaza da kaza ba, ya zo muku bayani akan aya kaza da kaza ba, a kawai zai ɗauko ne a fassara masa a damar aya, yana fassara da irin aƙidarsa, sai ta muku bayanai. Ko kuma ɗalibai ba ne dama ba ku san me ilimi ba, sai ku ga bayanansa ya kama ƙwaƙwalwarku, ya iya jawabi, ya iya misali, sai ta jin daɗi ana ganin cewa ai ba ƙaramin malami ba ne, amma ba asalin ilimin aƙida ke da shi ba. Kuma yana tawilin abu da yawa ma da shafa aƙida ta ahli sunna. Abin yau ya yi wani to a gina ma'il bid'a, ba a neman ilimi na shari'a a gurin malamai 'yan bid'a. Haka kenan, aiki ne yanzu a gurin ka tantance wane ne malamin sunna, wane ne malamin bid'a. To an baka ka'ida kuma guda ɗaya, idan a ce kana bin abin da mai adali ya kawo ya faɗa maka siffar malaman ahli sunna, ya ce su ne wanda su aikinsu a duniya suna karantar da mutane ne cewa su yi wa Allah ɗa'a, su yi wa manzon Allah ɗa'a kaɗai, kuma suna gargaɗar mutane kar su bi hanyar shaidan. Su ne shi ne ake malaman ahli sunna. Siffa ce guda biyu, duk malamin da ya ɗauki ki da siffar nan, to shi ahli sunna ne, ko da bai sa wa kansa sunan ko ta ƙungiya ba. Kuma duk malamin da ba shi da wannan siffar, to ko ya ce ahli sunna ne ba za a yarda ba. Saboda shi ahli sunna yana karanta mutane su ayi wa Allah ɗa'a, ayi wa manzon Allah ɗa'a, ba shi amar ɗa'a ba, ba kuma ayi ƙungiyarsa ɗa'a ba, a'a, ba Allah abu manzon Allah. Shi yasa logo na ƙungiyar Izala, asalin taken ƙungiyar Izala shi ne la ɗa'ata li makhluqin fi ma sai ta kaliki, wannan shi ne logon Izala. Ma'ana haram ne ka yi biyayya ga wani cikin abin da yake kuma saɓan Allah ne, kowaye shi. Ma'ana ba abun kowa sai Allah da manzonsa, kowaye kuma shi, kuma duk ilimin iliminsa, sai a bar mar ra'ayinsa a gode mar a rabu da shi. Amma a ce za a karɓi na Allah da manzonsa shi kenan a huta. Ina fata an gane. To za ka sai ka je ka tantance su wane ne malaman sunna, su waye malaman bid'a. Za ka ɗan bid'a kullum yana kambama malamansa ne da shehunansa, zai ce maka shehu wane kaza, ba yana maka maganar manzon Allah ba ne. In ya kawo maganar manzon Allah guda ɗaya, to sai ya kawo maganganu kuma na nuna ƙima da daraja ta malamansa kamar sau da ba adadi. Har ma ya kusan a ambaci sunan shehunansa da malamansa, a yi musu kirari a faɗi manyan matsayoyinsu, sama ma da ana kawo maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah tsare imanin, ya ce ƙauluhu inna hadal ilma dinin ko a shi makaranta. Ya ce ƙauluhu la taqbalul hadisa illa mimman taqbaluna shahadatuhu, san da yake cewa kar ku karɓi hadisi sai ga mutumin da dama ya cancanta karshe da sa, ya ani la taqbalu min ruwatil hadil hadis illa man taqbaluna shahadatuhu indal qadi, yace ba a karɓan hadisi sai ga mutumin da aka yarda alƙali ya yarda mutumin kirki. Wannan a zamanin albarba hadikin, saboda yara yana ƙarni na uku bayan hijiran manzon Allah, lokacin da ake asalin ruwayar hadisi, sanda ake nemo ilimin hadisi ake rubutawa. Da haka kaga ba a karɓan ilimin hadisi a guri kowa. Shi ne muka ba da misalin ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi, ya tafi gurin wani malami daga garin su tafiya ce mai nisa da yi dan yaje neman ilimin hadisi yana zuwa sai iska malam yana kofar gida ya saka wani abu a cikin ƙarya wanda babu komai a cikin dauki ƙarya empty yake yiwa dabbar sa nuni cewa ta wuce abinci kamar cewa ya saka mata abinci dan ta ci ta taho dan ta ci abinci sai so yake kama dabbar sai kama sai daure ta shi wannan dalibin da yazo neman ilimin hadisi yana ganin abin da ya faru daga kawai sai ya fasa neman ilimin abunsa yace wannan tun da yayi yaudari dabba to ni ma zai iya yaudara ta daga sai hakuri da neman ilimi a gurin sa to kaga a wancan lokacin haka ake amma mu a yanzu da kaga wannan zamanin ba a ba yanzu ba maganar a nemo ayyu ruwayar hadisi dama an riga an gama da shi to me ba fitar ka gidi ka nemi ilimin hadisi a littattafan da aka yadda sun inganta hadisin da ke cikin su to naka nemi ilimin hadisi to can zaka je ka nemo duk wanda fito da yadda zaka ga to waye fudda hadisi ko misali a duniyar sunna da tattafai guda biyu na malamai guda biyu duk abin da zo a cikin sunna hadisi to an sallama musu ingantattu ne shine sahihul bukhari da sahihul muslim mun dan sudu ba wa'annan ba to su kuma sai sun yi bayani a hadisi in ka dauki sunan tirmizi duk hadisin da ya kawo sai ma sai ya fada hukuncin sa yace hadha hadisun hasan ko sai hasanun sahihun ko sai hasanun sahihun garibun zai maka bayanin hadisi idan kai ba kai wancan matakin ba na karanta waɗannan wani su ne asalin kundin hadisi da tafai manya-manya na hadisi za ka yadda su ne kundin hadisi bukhari muslim tirmizi abu dauda an-nisa'i ibn maja imamu da sauran abin nan ka sai mu musannafa da sauran su to ba kai wannan ba sai misali ka zo ka dawo nan kasa kana son karanta hadisi to da wanne zaka fara ka karanta 40 hadisi to sai wanne suka je ka duba mithal ahkam saboda qaidar da ya kawo cewa zai kawo duk hadisi na wanda imamul bukhari da muslim suka yi ittifaqi a kansa haka ka karanta shi to kana da samun kwanciyar rai cewa hadisi ne ingantattu idan ka iya shi ka koye shi suka yi advance ka kara ci gaba saka zaka nemi bulugul marani ko da babban malami Ibn Hazm al-Asqalani shi kuma sai yake ka maka maganganun hadisi abinda ka taba sani sama da shekara nawa ana magana shari'a sai nuna maka to ga hadisin sa amma wannan hadisin da ifin ne rauni ne ranan kuma sai ka fara fadadawa ya ake gane hadisi ne rauni kuma me yasa ya zama mai rauni sannan raunin akwai wanda za a yi aiki da shi ko akwai wanda ba za a yi aiki da shi ba haka wani shi ma ilimi ne mai zaman kansa amma mu danka na dalibi da yanzu kana son sanin hadisi to sai ka je ka dauko dan littafin ka fara karantawa ka karanta 40 hadis mithul ahkam bulugul maram to zaka sami ilimi mai tarin yawa a ciki in kai nisa sai ka nemi sharhin da aka musu su da tafin waɗannan da na ambata maka sharhin su da malamai suka yi din su ƙara maka bayani dangane da wannan hadisi da karanta yanzu guda ɗaya cikin su sai ga tsaye kamar shafi 5 ko 6 ko 10 ana magana kan hadisi guda ɗaya kaga kana da kwanciyar rai to abin da ka karanta a littafin nan ingantacce ne kun kuma launi to ga rauninsa ga dalilai ga dalilai ga dalilai amma kar mutum ya zo ce manzon Allah ya ce kaza to akwai hatsari a ciki saboda manzon Allah matsayinsa na musamman ne duk wanda ya ce manzon Allah ya ce ya faɗi magana to in fa ba hadisi bane ingantacce kuma yana sane faɗa shi faɗan mutum ne kenan saboda ya manzon Allah ƙarya na fata ana ganewa shi yasa malamai daga cikin magabata hadisi ko ya inganta za su faɗa suna taka tsantsan dan jin tsoron kar ya je a gun lafazin da zai faɗa ma a samu bambanci da lafazin da Allah ya amfani da shi misali wani daga cikin sahabban Allah ko da shi addu'ar da ake idan za a yi bacci wanda ka gama komai ka yi addu'o'in bacci ka shafa to yanzu ka kwanta akwai da ake wanda ake lifin magana da ita tace magana ka ta karshe a duniya idan ka mutu alwanan daren zaka tafi aljanna babu ko shakka na fata an gane to daga cikin abin da Allah ya koyar karantar da shi shine ke cewa cikin karshen hadisi yace sai ka ce amantu bi nabiyyika allazi arsalta sai shi kuma sai ce amantu bi rasulika allazi arsalta Allah ta masa a'a da annabi da ar-rasul ai ma'anar kusan ɗaya ce na fata an gane wannan sai sai a'a ce maka nayi ka ce amantu bi nabiyyika allazi arsalta ba rasulika allazi arsalta kaga me yake nuna maka anan dan ka gane lafazin ma da manzon Allah ya amfani da shi to malaman hadisi suna ji su ciyayi ba za su kawo wani lafazin da ya daidai da shi ba ko da ma'anar su daya sai dai su kawo irin na manzon Allah domin kar ka samu kuskure dan ya ce annabi sai kuma ka ce ar-rasul annabi manzo kaga duk kusan abu ɗaya ne to sai dai a ilimi da bambanci kuma ba ma haka ba tun daga abin da manzon Allah ya faɗa baka faɗi iya shi kar kamar canjin ma'anarsa ina fata an gane yasa ake tantance maganar manzon Allah yasa ba malamin da kowace taka dantsan a duniya kamar malamin hadisi me kace okay ba malamin da kowa taka dantsan a cikin malamai kamar malamin hadisi shine abin hatta lafazin manzon Allah ne sai ya kawo shi daidai kira ga lokaci idan malamai suka bayanin hadisi don ina ji a ran cewa ko ya canza lafazin bayan na ga fadar hadisin sai kuma ce au kama qala sallallahu alaihi wasallam ko kuma dai yadda manzon Allah ya fada me wa a gurin ka ce annabiyu sai ka ce ar-rasul to har sai kake kuma kokonto to anan sai ka ce ko kuma a bar maganar yadda dai manzon Allah ya fade ta sai kaga an ci gaba da tafiya su magabata ba sa sakin hadisi ta fadar sa kamar wasa ba sa yi saboda kiyaye maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai dan kace a manzon Allah ya ce kaza to yi ka tabbatar wannan hadisi ne da kace in ba hadisi bane kuma kace manzon Allah ya ce fa kamar ƙarya ne shi kuma manzon Allah ya faɗa cewa duk wanda ya mun ƙarya da gangan yana sani to ya nemi gurin zaman sa wata mana ba zai shiga aljanna ba shi dan wuta ne saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai kaga ilimin hadisi to ilimi ne da ya kamata mutum ya yi takarantsan gurin binsa da kuma dagewa a kansa ya ce to da haka ya ce ba a karɓan hadisi sai ga wanda alƙali ya tabbatar mutumin kirki ne shi ana karɓan shi da abunsa ya ce li'annahu qad kusar du'afa an fi riwayati saboda an samu mutane da yawa wanda suke da'ifai ne kuma sun yi ruwayar hadisi an samu ruwayar hadisi ta hanyoyin mutanen da akwai rauni a cikinsu me yake sa a samu rauni fatanta muka bada misali hatta a gurin bambanci tsakanin hadisi sahihi da kuma hadisi hasan me yasa aka ce wannan sahihi ne wannan kuma hasan ne saboda marawaita hadisi shi na hasan sahihi yana da ya saka sharadi guda biyar ina fata an gane ya saka sharadi guda biyar ittisalu sanad sanadin hadisin ya kai tun daga kan wanda ya ce haddathana fulan har kan manzon Allah ba a sami yankewa ba shine sanadi ya haɗu ya sadar junansa sannan kuma sai a sami shi ne ruwayar idan to al'adala adali ne ba san shi da wani hali na tuhuma ko na ashaba sannan mataki na uku shine a samu tamamu dab cikakkiyar hadda in ya gaya maka hadisi yau din nan ka tafi bayan shekara ka dawo ka ce ni hadisi kaza yaya yake to zai kawo maka shi yadda ya baka shi a bara kuna ganewa saboda kaifin haddasa shi yasa wata hikima ta alƙalanci in zaka zauna kotu za a ce ka faɗi abin da ya faru ka faɗa kai ma naka ka faɗa dalƙali ya rubuta sai a yi bayani sai an ɗage shari'a sai a rabu da ku bayan kamar wata uku sai a dawo shari'a sai ka faɗi maganar ka da ka ce ranar kaza idan ma ga mun a rubuta gaban sa to idan ƙarya kai za ka mutu abin da ka faɗa dole sai ka manta wani to anan zai gane wani lokaci ne gaskiya da mara gaskiya amma malamin hadisi ne kifin hadda in ya faɗa maka magana yanzu ka dawo baɗi haka zai faɗa ka dawo ta faɗi ma haka ne saboda na kiyayewa kuma da kifin hadda bai samu ittila'i a ƙwaƙwalwarsa ba misali imamul bukari ya zo wani gari sai suke su guda kifin haddasa su ɗalibai da kuma malaman gari sai suka samu hadisi guda ɗaya aka samu ɗalibai guda goma sai aka jirkita musu tsarin hadisin kai in ka je ka ce masa hadisi ne guda daya haddathana zaidu haddathana amru haddathana kaza 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 kai kuma idan ka je ka ce a haddathana amru tukunna zaidu kai kuma idan ka je ka ce haddathana aka rike tattaunawa duka su goma suka tambaya akan hadisi guda daya sai ya ce musu to ni dai a iya sani na babu wani hadisi mai irin wannan isnadin gaba daya guda goma domin kai cewa kai haddathana kaza 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 haka ne sai eh ya maida abin da ka faɗa kai kuma cewa kai kaza kaza ya maida maka kai ma naka duk su goma sai dai maida masa abin da suka faɗa kai kuma duka da ifi ne babu shi yadda hadisin yake shine sai fada asalin hadisin yadda yazo da hasalin din sa da kuma yace to wannan shine sani amma na ku guda goma ne duk ban san shi daga ne sai ka sallama masa haga ne yana da kaifin hadda kuna ganewa to shi kuma sahihi abin nan hasan nake cewa hasan haddar da yake da tabbata kai ta sahihi ba amma shi ma sanadin sa ya cika an samu adala ko ko ba a samu inqita'i sanad ba yankewa sanadi sannan kuma shi hadisin bai tikaro da wani hadisin da yake shi inganci ba ma'ana bai warware maganar kwa ba kine ba samu shuzuz ba kuma ba samu illa ba illa iyaka marwacin kaifin haddasa da kai na wancan asahi ba daga ya ce masa hasan kun gane to hagan da ake tantance hadisi ce kisa malaman hadisi su suka zama su daban ne a cikin al'umma yana da shekilan ake musu lakabin cewa shi ilimin hadisi ilimin zukurul rijal wai ilimin barazan mazaje ba kwa bane ke yin sai namijin gaske Allah samu dace yace to an samu waya ka sura fihi al-kadhib fi riwaya aka samu karerayi suka yawa a cikin hadisi sai mutum ya fadi ba hadisi na ƙarya sai ya fada kina ga malamai da Allah ya rika yin su da lokaci ba lokaci sai su littafi ana fada maka hadisi ga ta kuma mawdu'i ne ma ƙarya ake wa annabi saboda ga asan hadisi daga wani ne daga wani shi kuma wannan nan tarihin sa gashi sai a fada ma daga haihuwar sa har mutuwar sa da illolin sa da shaidar duniya akan sa isa su ba sa bacci kuma inda Allah ya alƙawarin ya kiyaye Qur'ani kar a shigar da barna a Qur'ani to haka Allah ya yi alƙawarin zai kiyaye hadisi saboda hadisi yake fasar Qur'ani ba a gane hadisi Qur'ani in ba a san hadisi ba na fata kun gane to daga sai Allah alƙawarin zai kiyaye hadisin manzon Allah saka ga Allah fitar da wani zakuri yayi aiki a wa hadisi din ya kare sunnar manzon Allah duk bayan karni sai Allah fa dauka ta dokin sa a duniya saboda su kiyaye hadisan manzon Allah dan kar a saka al'umma ƙarya an san wani abu ya shahara sama da shekara 100 ana tafiya saka za ta wakanin ba ma hadisi bane ƙarya ne kuma ga dalili ba da kaza kai maka ba ba da kaba ne na misali din mun tashi mun gada cewa annazafatu min al-iman ta ce hadisi ba ba hadisi ba kawai kalmar maganar Larabawa ne kawai ko kowa aka zaka samu kubul wadani min al-iman kubul wadani min al-iman wai san kasa imani ne ko ba hadisin manzo Allah bane amma dai ya tafi bakin mutane kawai an dauka hadisi ka ce nan ba hadisi bane ba kafa mawdu'i ne kirkire kariya ake aka danganta a manzon Allah kuma ga dalili in kana ga ba haka bane je ka duba so ga shi kace malaman hadisi yasa su ba a ba sa yin shuru ba sai da kashe su amma zai shuru ba kai waye ka taba manzon Allah rabu da kai waye kai baya jin gan ko da kanka ba damuwa karshen abu da ma mutuwa duk mutuwa dole za a yi a karshen lamarin ina fata an kare to ya ga abu da yawa da kai da ka dauka hadisi ne ba ma hadisi bane ba hadisi bane zaka ka kiyaye karke da kace annabi ya ce daga yanzu da ka zama gidan ka kiyaye in ba hadisi ka gani a rubuce ba a irin yanzu karaman ilimi irin namu ka dauki kace ka gan shi a cikin usul ahkam hadisi ne gashi to sai ka fada kana da dalili ko kuma ka karanta shi ne ali arbauna hadisi to sai ka fada kana da dalili amma da littafin da ba waɗannan ba a matakin farko na neman ilimi ka guji cewa hadisi ka guji cewa saboda tayu ba hadisi bane tayu mawdu'i ne tayu da ifi kuma kai ka zo ka ce annabi ya ce kuma alhali bai ce ba kuna ganewa shi yasa zaka ga gun da ake da ilimi ya kai ba muhimmanci akwai abin da ba a karantar da yara shi yanzu ka dauki wani dan su hadisi sai da ake karantawa yi atu hadis ko wane ne hadis a ta karantar da yara su haddace shi da yawan su da ifin abubuwa ne a ciki kuma an ce manzo Allah ya faɗa a rawahu kai kan an ta faɗa abubuwa kaga to malaman hadisi suna da kanzan irin wannan abu dan kana daura al'umma akan barna da bata ai ga wani hadisi ai na ga ganshi ne a muktarul hadis yana jin kaman ya abin kirki kuma wannan wannan abubuwa ne masu da tafi ne masu tara tarkace kawai babu tantancewa a ciki babu ga abin diddigi akan hadisi kuma ya ce hadisi zaka mutum ka kiyaye karke duka ce manzo Allah ya faɗa in ba ka ga hadisi a matakin ka na ilimi dan karimi almaji irin a irin hadisin da muka faɗa ba ka gan shi a cikin ummatul ahkam to wannan kana da dalili hadisin annabi ne saboda bukhari ne da muslim ina fata an gane amma sauran ka kiyaye sai ka samu tabbaci kafin ka faɗa cewa manzo Allah ya faɗa. Yace haza fi haqqun, to wannan abin da ya faɗa akwai gaskiya ciki. Yace man ya'rifu ilman hadith, man ya'rifu ilman hadith, a cikin wannan bayani akwai haƙƙi da kare mutuntun wanda ya san ilimin hadisi, saboda ba komai ake cewa ake danganta manzon Allah ba. Yace kunga miki amma malaisa kazalika fa innahu yarju ila kutub as-sunna as-sahiha, wanda ba shi da ilimin hadisi ba zai tantance ruwayar hadisi ba, to sai ya koma littattafai na sunna na hadisi da sai an yadda da su a duniyar ilimi, kamar da muka ware misali Bukhari, Muslim, Abu At-Tirmidhi, Abu Dauda, An-Nisa'i, Ibn Majah, Muwatta Malik da ire-iren su. To na haga mutumin da yake matakin malinta, to da su ne madogaran su. Yanzu a gurin ilimi, a gurin malamai, in ka ce ga wani hadisi, za a ce maka a ina ka samu hadisi, sai ka ce bulbul marani, san san kai ba malamin hadisi ba, kai kawai ɗalibi ne. Ai ba a cewa bulbul marani an samu hadisi a ce, sai dai a ce shi ne bulbul marani ya fitar da cewa Rawahul Bukhari ne ko Muslim ne ko Abu Dauda, duk zai faɗa ma dama shi ma a ciki. Kun gane? Yasa malamin hadisi ba zai ce maka ya gani a cikin, sai dai ce maka a Bukhari akwai hadisi kaza 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 kaza, Muslim, Abu Dauda, An-Nisa'i, sai ta gabata manyan asalin kundin hadisi da su yake kafa hujja da su. To daga nan kuma za a gane yaya hadisin ma yake. Ko? Yau. Ina miki. Yace qauluhu ko fadin sa yake cewa fanzur ila fa in kana sahibus sunnati, kaje ka duba shi wannan malamin idan ahlus sunnah lahu ma'rifatun, an san shi mai ilimi ne, saduqan ko mai gaskiya ne, ka tabta anhu sai ka rubuto hadisi ko ilimi daga gurin sa. Ma'ana ba kowane malami bane ake tsayawa ma a taurare shi a ji bayanan sa idan kai ba dalibin ilimi bane, amma shi dalibin ilimi zai saurara wa kowane irin malami domin yana da asalin ki na abubuwan da suka shafi ilimi. Idan malami ya faɗi bayani tunda zai faɗi reference ɗin sa zai je duba. Ko kamar yanzu ina gani kina ganin wani babban malami da ake masa tukiyar ma kamar malamin hadisi ne a ma Afirka, sai faɗi bayani yana so ya kare tushen Salatul Fati, sai ce asalin ta inji shi ai an samo ta ne ma daga Sayyidina Ali, kuma ga reference a je a duba abin nan a ƙarƙashin a cikin tafsirin Ibn Kathir, ya ce ya kawo ƙarƙashin tafsirin da yake a cikin suratul Ahzab, ya ce wa inna Allaha wa mala'ikatahu, zuwa ƙarshen aya. Wallahi abin da zai baka mamaki da tsoro shine idan ka je ka duba babu alaƙa da abin da yake so ya faɗa da abin da kuma shi Ibn Kathir ya kagame da wannan abin. Sannan ko bayan ya koro shi siyakin shi wannan asar ɗin, ba ma hadisi bane, asar ne. In aka ce asar shine ilimin hadisi, abin da aka danganta wa tabi'i bai ma ji kan sahabi ba. Ina fata an gane. Kawai wani bayani ne, ba annabi bane ya faɗe shi, ba shi da alaƙa da manzon Allah abin. Magana ta wani sahabi ko wani tabi'i, ta ce wannan asar ne kawai. Wani lokaci gaske ne in ka ce aka ce maka asar. To a ƙarshe suka ce ko bayan haka duk da ba cewa babu alaƙa tsakanin bayanan guda biyu, kuma ma asar ɗin da ƙiti ne. Saboda akwai inqita'i tsakanin wanda ya ce Sayyidina Ali ya faɗa da shi da ya ce ya faɗa mar, ba taɓa haɗuwa ba, to ana ya gaishe. Yanzu kamar kai ne ka zo ka ce ɗan hodiyo ya ce min kaza, to ana ko game da shi. Haka an san kawai ka yi ƙarya yi. Daga ji ma ba za ka tsabar da ka faɗa ba, to ana ta taɓa ganin shi. Ko mu farji kai kai ma. In dai kai ba ta malamata ba ne mai kara dubu da nawa da sauransu ɗin. So irin wannan abu. To haka abin da zai baka takaice idan ke ɗalibin ilimi ne yana faɗa reference ɗin littafin ko ba ka yi za ka je ka neme shi sai ka buɗe ka gani kuma babu. Kaga zama dama idan mutum ɗan harbe ta mati ne shi kawai yana birge shi ne ya faɗa tsaɗi malamai malam ga shi bayani ma kaza kaza kaza, amma ka tuma to a ina aka gani bai sun tunda ma za a fara ba, saboda ba shi da alaƙa da ilimi, amma yana son malaman kuma yana son jin maganganun su. To shi yasa ba kowane malami ake yarda da abin da ya faɗa kai tsaye ba, sai malamin sunna in kai da sunnar ne, kuma shi ma sai kana bi diddigin abin da yake faɗa ɗin, ba da ya faɗa sai a yarda ba. Zai ce maka hadisi ne, sai ka je ka duba hadisin. In ba ka da kuɗi kai har nemo hali ta baka karɓa, sai ka duba ka gani. Shi kenan ka ga abin da ya faɗa, haka ne haka ne, shi kenan sai ka yi. Allah tsare imani. Yace wa illa in ba shi da ba san shi da gaskiya ba, ba san shi da ilimi ba, to ta taraktuhu kamar maganar sa da ya faɗa, komin girman sa karabi da shi kawai. Haga ne kamar wannan, yanzu zai ƙara faɗan wani abu in yadda da maganar sa, tunda bai ji kunya ba ya faɗa mun yake ba daidai ba, kuma na ganin shi babban malami. Wanda ɗan ɗalibai ma tara gwada mun ga cewa ga kuskure a ciki, ko kuma na wanda suke sa'anin sa a ilimi. Haga ai ba daidai ba ne. Allah ɗaya da imanin. Yace haza bayan li qawlihi, yace wannan ƙarin bayani ne in da yake ma bayani a tambaya cewa inna hadha ilmu din, shi fa ilimin hadisi addini, da haka ka je ka duba abun wa za ka je ka koya, ba abun kuwa ke zuwa koyi ilimin hadisi ba. Shi yasa ma wani mamakin Allah galibi ɗan bid'a da yawansu ma ba sa iya karantar da hadisi, saboda shi hadisi kullum yana yi wa ɗan bid'a raddi ne akan abin da yake. Zai nuna maka kawai in kana kasa daga zaka ji cewa ana nuna maka kawai manzon Allah ne ya ce, manzon Allah ya ce, manzon Allah ya yi, manzon Allah ya hana, manzon Allah ya fita, manzon Allah ya shiga, kullum haka kake tafiya cikin hadisi. To su kuma a duniyar bid'a babu wannan. Sai da ce maka shehu ya ce, malam ya ce, sayyidina kaza da sauransu, ko ya sidi ya ce. To haka ana samun warware magana a tafiye su, yasa ba sa iya karantar da hadisi. Sai da ɗauki muku wani littafi daban ya ta muku bayanai ko ya jocin, ya ba ku labaran waɗansu kai ku ta fada shi haka. Amma ama maganar hadisi ana ma maganar manzon Allah kullum ba zai iya yi ba, bai isa ba, domin yana yi za ku musu tawaye, ku koma gun manzon Allah ku rabu da shi, ba za ku kawo hadaya ba kenan ko, haka kuma shi abin da baya so kenan, shi abin da baya so kenan, shi kullum a ta ba shi kuɗi kawai. Ya ce unduru amman ko fi man ta'lamu al-ilm, ku je ku duba gungun za ku je ku nemi ta ta'allum, ku nemi iliminku na shi hadisi kenan. Yace wa yarwihi anhu, kuma ku nemi shi asalin riwaya al-hadis daga gare shi. Yace fa in ra'aitahu, idan ka ga shi wannan malamin sahiba sunnati, malamin sunna ne mai riko da sunna ne, wal istiqama, wanda yake riko da tafiya ne akan sunna. Al istiqama akan sunna ko ilmusulunci shine komanka a ga cewa akan sunna kake. Da wani sabin zai ce manzon Allah, ya manzon Allah, ka faɗa min wata magana mana a sha'anin addini wanda ba zan ƙara tambayar kowa game da ita ba, kuma ina so maganar ta mun takaitacciya. Ka san nan aran ko? Manzon Allah ya ga haka fa, ya ce ya manzon Allah, ka gaya min wata magana ta addini wanda ba zan tambayi kowa ba, kuma maganar takaitacciya. Sai ce kul amantu billahi thumma istaqim. Ka saka shi. An gama. Kuma yake nan ba. To Balarabe ne ya san me istiqama. Ba irinka ba ne. Ngannin za mu kaba ne istiqama shi a yau don awa nawa ba gama ba. Ina fata an gane. Yace ka ce nayi imani da Allah, sannan ka tsayu akan imani. Tsayu akan imani shine duk motsin da zaka yi to sai ka nemo yaya Allah yace ayi kaza. Ya manzon Allah yace ayi kaza. Kana farkawa daga bacci, dole ka je kai ilimi. Manzon Allah ne farka daga bacci, yaya yake yi? Ko kuma yaya yace ayi? Kakka iya addu'ar da yake, to ya tashi ya zauna, yaya yake yi? Zai shiga bayi, yaya yake yi? Ya fito a bandaki, yaya yake yi? Ya yake alwala, ya duk tafi har ka zo fitowa a gida, zuwa masallaci, shiga masallaci, in an shiga ake sallar, fita a masallaci, a koma gida, zama da iyali, an gama za a je kasuwa, shiga kasuwa, fita a kasuwa, kasuwancin, mu'amala, gowar, komai, duk motsinka da duniya. Istiqama shine ka je ka koyo yaya manzon Allah ya ce ne, kuma duk akwai wanda ya faɗa yi, sai dan kai ne baka sani ba, saboda baka tambaya ba, ko kuma baka je ka nema ba. Amma duk motsin da dan adam zai yi a matsayin shi na mutum, to akwai yadda manzon Allah ya koyar ka yi sallallahu alaihi wasallam. Sa riga, cire riga, sa takalmi, cire takalmi, idan kai dan gayu ne ta daga shi ma yadda manzon Allah sai da koyar za ka daga shi sallallahu alaihi wasallam. Yaya za ka yi? In ma aski za a ma, sai ya kamata a fara. Duk manzon Allah ya bayani a kansu. Ko manka na duniya, duk motsinka, to sai ka nemo yaya manzon Allah ya yi, kuma kai ma ka yi irinsa. To shi ne kana da, ka samu istiqama ala sunna, shi ne tsayuwa a kan sunna. Yasa aiki ne jajawa, mai daɗi, mai sauƙi, ko mai wahala. Ko ba shi ba ne? Yawa aiki ne mai daɗi, mai sauƙi, mai wahala. Mai daɗi idan kina yi saboda za ka ji kana da ƙinci, kana cikin jin daɗi saboda kana kwaikwayar manzon Allah. Mai sauƙi idan kana da ilimi, kana neman ilimi. mai wahala idan baka so ka saba da mutane ka san kai kira ta kai kafiya tsauri shi ya ce kaida sunan ruwanka da su me karshen ka da mutum dan da ka mutu a dauke ka a makara a saka a rani shine karshen abin da zan zai ma duniya daga nan fa kun yanke alaka shi yanzu aikin da kai ne zai bi ka akwai wanda yanzu zai kara dubu dawa da mutum yana can a barzahu bai je lahira ba har yanzu kai yanzu ni ban san shekara nawa zan yi in na mutu kafin ta kiyama to wannan zaman kabarin ya me guzuri na je aikin zan samu shine abin da kai a duniya shi da shi za a riga ma fansan kacin kabari a ga kenan dole ba ruwan ka da al'umma kai abu da ka san manzon Allah ne sai ai ko ya mutane dadi ko bai musu ba kai duk kai dan Allah dan neman lada abin Allah shikenan ka huta lafiya sai da istiqama za ka yi neman aure to ba za ta kai su ayi neman aure akwai wahala ko tunda in kai kana son suna su ba za su ta za ka yi kuma ba yarka bace kuma kana son aure yake hakuri yake kai da suke musu na su kaje kai wura amma da ta aure ta kai ma ka zauna kai rukun sunna yayi manzon Allah da matansa kaka ya yaka jika karanta ya ka bi tarihin manzon Allah yana zuwa gida idan suna aiki taya su aiki wani lokaci yayi zolaya da su yayi hira da su ko ya shiga kitchen ya taya su aiki ya taya su wanke wanke in ana furi kuma su yi tsere ma da matarsa sallallahu alaihi wasallam ayi wasa ayi dariya a tafa ko duk sunnar manzon Allah ce sai ma ka je ka koyi wannan abubuwa yayi suke mu'amala ya ake duk ka je ka koya so ka zo ka sami a zaka aurar da ita to sai ke sunna yanzu tunda yar ka ce kuma in kai sunna ma za ka ga ƴaƴanka ba su kwance ba ko ba ka bane saboda sunna akwai sauki sunna yayi alai basu ba ka bane wallahi ba su kwance ba ƴaƴanka in dai zaka yi sunna ba a gun aure da ƴaƴanka wallahi ba su kwance ba dama ka ba tarbiya da sunna ko ba shi bane tana da kunya tana da mutunci tana da sanin ya kamata da ilimin ta gurgurdan yadda take samu haka za a so ta kenan aiki to an zo santa kuma kace to mu nan dalibai ne muna bin manzon Allah ne a cikin koman mu neman aure a sunna ya ake yi ka kawo sadaki ne wannan bayar a musulunci ayya ta ka duba kima ka duba darajarta ko ta karanta qur'ani izin ta goma dindi babu ko gargada ta samu hadda izugun misali nake maka fa akwai hadisi akalla guda goma akan ta ko guda 20 ko 40 ko 50 ta san ilimin fiqh to dai take da ta gama digiri wannan ai ba yasa ce ba kare sunna ai ya kamata albayin ta me shi sunan abin albayi ta ko sadaki sadakin ta ayyalin ki wancan ya haka yake mata ai da a ce mun san ilimi wannan ta yi high islam ta gama wannan kuma ta gama digiri ya kamata a biya ni mai high islam da san addini a ba ta 500 ita wata ba ta 150 din da ta wuce baki musu dai bai saboda ilimin addinin su da mu haifa ka samu akasi na ba ta aka garewa sai ka zo ka ce to ai sunna nema auren sunna mun zalaka wasu dakin yayansa a yanzu da miki magana ba za ka iya jin sadakin ba sadakin yayan manzon Allah ba za ka iya biya ba kai aure ba za ka iya biya ba to amma dai ala ayi halin kowane za mu je irin kudin su to ayi auren bisa sunna ya dai fadi magana ga malliya cewa ta fi kowa albarka a mace ta ce wanda ba a sha wahala a gun neman auren ta ba wanda kuma ta yi sauƙin samun aure ba a walda hal da mijinta ba to mu dalibai ne ka kawo sadaki ka kawo sadaki to ga kayan sara ne ta rana zaka saka me wani kayan sara na ka rike kanka ba kamar afuwa ba yanzu ne sai kayan sara nawa kake shi cha mu ba ma kayan sara na ba sa lalle kawo kayan sadaki shikenan dalla bai samu afuwa ba ya samu afuwa duk wani tsaraba a ce ka kawo kudin baba kudin kaka duk da babu wannan duk kawai babu 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 kaga aka mutum afuwa sosai kuma ka masa sunna ba ga dai rike ta da kima za samu albarkar zaman aure kuma gobe mai neman auren gaskiya ce je ka gidan wani ko amma ka zo kai ga ka malami aka mun baje ga ka kaza kuma da neman aure a gidanka da nake dan bid'a sawa'un bi sawa ba wani bambanci sa lalle sa rana sa wata duk sun an kawo in kai rin sa amma wani guri kaje sai ce ta kasu wasu tiramin zani kusan guda a hirin na iska za a ba wa ɗansu ya kaka da wani waye 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 duk a ta tsaye kamar makilin a kasa gane gaban ka da bayan ka sai ga mutun ya auren gaba ɗaya ɗauke wuta da ta masa wani bai ta hafi ya kama shi da mai san ba alfarma aka mana kuɗin su aka ta har aka gani to kaga idan ka bi sunna a komanka sai ka kuma Allah ya sa albarka a komanka Me? Ya danganta ai yaro ne shi yasa. Amma yanzu kai ka so da kai ba tun yau zaka je faɗi ta. Ban ka san me aure. Sai dan ka samu takuwa, ka san ko yake zautuwa akan mu. To sai dai irin wannan. Amma yaro ne shi ne kuma haka ne burgewa. Allah tsare imanin. Wata ka samu a samu istiqama, shine tsayuwa akan sunna. Fakatu anhu al-hadisa. To sai ka rubuto hadisi da gurin irin waɗannan malaman. Warawihi warawian warqo warwi an kuma ka nemi hadisin Abu Sabab ne yace wa in kana zaki lafi dalika in ko sabanin haka ne baya tsayuwa kan sunna ba dalibai ya damu da sunna ba ga hadisi burjik a kwalwarsa da kwada bakin sa amma babu aikin sunna aikin sa to wannan ya zama dan bid'a kenan ina fata an gane ya zama ilimin halaka kenan ga ilimi babu aiki inda muke tabbata misali tun daga farkon da awai izala da zafin izala da mai ne izala ta sai amma abin da zai baka bukin ciki shine idan ka tashi yin aure da gidan dan izala da gidan dan waye duk iri ɗaya ne to na sunnar to na sunnar take in aka yi mutuwa da gidan dan izala da gidan dan komai duk iri ɗaya ne to na sunnar take sai a masallaci sai akan titi haka babu sunna kenan wata kuma sunna aiki ce ba kungiyanci bane ba ko fada a baki bane Allah ba mu ikon aikatawa yace fala taqudu anhu hadis in sabanin haka ne karka nemi ilimin hadisi Abu Sa li annahu naka man yuhaddisu arsul sallama wa huwa kazzab saboda akwai mutane dewa masu fadar hadisi suke daga manzon Allah ne alhali kuma su makaryata ne amma ba ya jin kunyar Allah sai kuma manzon Allah ya ce kaza kuma in kaje ka tsaye ka tsitse shi ana kace haka to ba zai ka dalili ba saboda su ɗan bid'a suka ce wai su suna yin wai ƙarya ne su ce manzon Allah ya ce wai zan mai wajen su fitar da mutane da yin ibada haga hauka kenan ai ita kuma ibada iya abin da Allah ya faɗa ai shine ibada abin da manzon Allah ya faɗa kawai shine ibada ƙari akan wannan ai ba ibada bane halaka ne kuma wahala ne ko ba shi bane kaga mutum ya zo ya zauna ya yi azumi wata uku a jere tun daga azumin tsofi sallar tsofi azumi na gari kuma in neman lada yake kuma ga shi ba yaro ba da titi ya sha wahala amma ka ce me yasa aka yi haka babu dalili a nasin hadisin da tace babu sai zo a ce maka za a baka tanafula ka rinka yi kullum guda kafa lafula guda 20 ka karanta kulhu la kafa 20 haka dukkanin ba ya faɗa haka Allah magana ba ma ko ba ma magana na fula ba sallar farilla ma da tun daga balagar ka har ka mutu kai ne limami a anguwar ku kuma kullun kana karanta inna ilaka al-kausar hadisolin ka gaba daya sallar ka tai ba wanda ya sani maka wace ba kowaye bai sani maka wace ba saboda Allah ya karanta abin da ya sauka na Qur'ani amma kana iyakance ma kuma in ka gama ka zauna zaman dirshin ka karanta wani sunna salon wata ibada ko wata addu'a ko wani zikiri sau 444 da guda 4 a ga duk an saka ta a cikin wahala Allah ka tsare kuma duk wanda ya faɗa wai yayi ne wai wajen ya sa wai ka dage da ibada ba annabi bane faɗa wannan iyakar to shine ake cewa bid'a yace wa ma akasarul alwadiina kuma an samu masu hadisin ƙarya ma shine alwadi at mawdu ya kirkiri magana kawai ce annabi ne ya faɗa fa wa annabi ne ya faɗa ko kamar da muka bada misali cewa annazafatu min al-iman kuma ita maka hadisi haka nan mawdu'i ne ba shi da alaka da maganar annabta ko kuma hadisin mallam bahaushe da ta yaya tashi yace wai an ce ai an faɗa cewa wai annabi ya ce wai in ji su fa wai haga a Hausa wai ƙarya ce yauwa wai in talauci ya dame ka wai ka kara aure wannan maganar annabi bace ya annabi zai faɗa wannan maganar wai talaucin ya kaya zai dame ka ka kara aure in ya dame ka ka kara aure in ya dame ka ka kara aure in sai da ke nan yanzu ka zo ka kara wannan kai sa ka zo ka kara yanzu ka gani eh ato da ke nan da akwai dan su kin rayuwa akwai tallafi ka kara yanzu ka gani ka kara ya za ka kara masa kunna dan murawa ba ya samuwa to sai za ka kara ha ga wannan magana ba maganar annabi bace ba ta da alaka da maganar annabi
ko mutum mai kwakwalwa hankali zai faɗi wannan magana bare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi Allah nassin Qur'ani kalala ya faɗa suratul nur yake cewa waɗanda ba su samu sukunin kuɗi ba ba su da arziki a harsu na kuɗi to su kame kansu inji Allah har sai Allah din ya wadata su daga falalarsa ma'ana kar ka yi aure in baka da kuɗi duk inda Allah ya kawo maganar aure a Qur'ani fa kuɗi ake kawo ba a kawo maganar ba kuɗi a cikin aure fa sai ka ce wa atun nisaa sadaqatihinna nihila to me sadaki duke sadaka ko ba inda ka kawo maganar aure kawo gazala idan ba za ka iya ba sai ka ce an ce to shikenan ka je ka aure baiwa amma ta me ka ba ta ita ma kuɗi to kai ba ka da kuɗi na maganar aure ka za ka ba maganar annabta ba ce to irin wannan sanan da yawa mu mun dauka hadisi ne muna gani amma kuma ba hadisi bane mawdu'i ne kadi aka manzon Allah to shi sa ka kiyaye kar ka ce annabi ya ce in ba ka da garanti na hadisi ne na tace don gudun kar ka je ka manzon Allah kariya ka shiga musiba Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin wanda maka ce malamai sun ce kaga higenin ga huta ko amma ka ce annabi ya ce mai nan to hadisi ne na ƙarya to mutum ya shiga uku ya ce wa hadha min haisu riwayatul hadisi bisnadihi to wannan fa bangaren ilimin hadisi ta hanyar neman isnadin hadisi ya ce amma ko min haisu mai na ƙarul hadisi in kuma na ƙarul hadisi kawai daga ba babu isnadi isnadi shine a ce haddasana fulan an fulanin haddasana fulan a rika faɗan sunan waɗansu malamai a ce malam wane ne ya ban labari daga malam wane daga malam wane daga malam wane a zo kan tabi'i a zo kan sahabi har kan manzon Allah sai ka cewa isnadi to a wannan bangaren kar ka faɗa idan ba ka da tartibin isnadi ingantacce sai Imamu Ahmad Allah masa rahama yake cewa al-isnadu min ad-din ilimin isnadi ka san sunayen mazajen hadisi sai addini ne saboda inda babu isnadi to da za da kowa zai faɗa abin da ya gada ma to yake ce annabi ya ce kaga taba ganin annabi ne baka taba ganin shi ba to ai na ya faɗa dole ka kawo dalili kuna ganewa to sai ka san ilimin hadisi isnadi malamai kuma Allah musu albarka Allah ƙara saka musu alkhairi sun yi hana idan su bacci sun yi rubuce-rubuce da yawa akan kawai ilmin rizal littattafai aka samu manya-manya kawai ba abin da ke cikin su sai ilmu rijalul hadis duk wanda kaje an ce haddasana fulan to in kaje ku tarihin sa ci komai sa a ku sunan ai misali ga su aka ce haddasana misali kaza to akwai sunan sa a ciki da tarihin sa da matsayin sa da shedar malamai a kansa kowa da ka sani akwai haka to ne hima ilimi ne mai zaman kansa a ilimin hadis to amma idan ka fuskar cewa kawai ka ce za ka faɗa hadisi ne ka ce manzon Allah ya ce haka da ka cire duk isnadi gaba daya ka ce kawai manzon Allah ya ce to irin wannan yanda ake so kuma shine sai ka koma yarju ime ila kutubi sunna as-sahiha idan ka ce manzon Allah ya ce to ka tabbatar hadisin Bukhari ne ya rawaito ko Muslim in ba su biyun nan bane to idan Tirmidhi ne ya rawaito ka tabbatar ya inganta Abu Dawud ne ya rawaito ingantaccen hadisi ne Ibn Majah ne ya inganta haka zaka rika bi in ba haka bane kar ka daka fara amma Bukhari Muslim wannan ba kai matsala a kan su su hadisan su lafiya kalawun a gurin malaman suna da duniya gaba daya tun daga zamanin su har karshen ajisu duniya kamar maganar waɗannan ƴan harbe ta mata da suke zazzage su dama su ba malaman ba ma suna san hadisi bane ina fata an gane to babu ya kare ko zamu je gabi na gaba lokaci ya tafi to kaga ala ayi halin abinda muka koya a wannan babu a takaice shine tantancewa da jajircewa gurin neman ilimin hadisi kuma ka in kina so ka dadi a duniya dole la budda sai ka nemi ilimin hadisi Imamu Ahmad bin Hanbal Allah masa rahama yake cewa shi a fahimta san makruhi ne ma kan littafi na shari'a ba a ce haddasana wani a ciki ba ma'ana ba hadisi ba kamar misali a gurin sa ba muna kanta ahlali ba ishmawi yanzu ai ba cewa kenan ba ce kaza ba cewa sabon sai ce a ba za ka karanta ba saboda haka ce to waye fada misali awwal ma yajul mukallaf to waye fada to ilimi ne shine kai ka dauko hadisin manzon Allah akan wannan ko wata aya to shine kai ilimi amma da kuka fada haka to cewa za a gane a maganar Allah ta kusa nan wuce farallan alwala guda nawa ne suka ce 15 ko 10 kaza to ya fada kuna tarewa to shi sa a gurin sa komai suka kawo hadisi yanzu agun malaman hadisi abinda ake so littafin fiqhu shine irin su umdatul ahkam shine littafin fiqhu a gurin su zaba ta maka kitabu dahara babun dahara su kuma kawo hadisi haddathana kaza qala rasulullah kaza ta rika maka bayani tun daga farin shi matsayin ruwa ga hadisi akan ruwa hadisin da zaka shiga ban daki da ake yin tsarki tsarkin manar da naba ko na fitsari ko na bayan gari ko na tufafi ko na guri duk hadisai ne akai to wani sai suke so illi littafin fiqhu su a gurin su irin su bulbul marali to shine littafin fiqhu a gun malaman hadisi sai a maka babi a ce kitabu dahara ko kitabun nikah littafin aure to ba kawai da zarku ma magana bane a take da an kawo maka hadisin manzon Allah akan sadaki akan aure akan zama da mace akan hakurin zama da ita akan haƙƙin maji akan mata haƙƙin mata duk kuma hadisa ce kawa to shi ne littafin fiqhu a gun su ba ra'ayin wani bane shi mai littafin kai abin da ya rubuta shi ne da yake kitabu dahara shine kai maganar sa ce amma abin da zai zo karkashin littafin a cikin ba kitabu dahara shine hadisan manzon Allah kun gane yasa ga in kana so kai karatu ka ji dadi to kana karanta ne littafin ana naka na makana waye hankalinka a buɗe yake kuma hankalinka a kwance yake ba ka shakkun wani abu a cikin addinin amma za ka hada ka da tafin kana ta karanta shi sa za ka galibi zan fi kudin da muke karantawa yanzu karanta ahlali ka zo kai ishmawi ka zo kai risala aziya ka zo kai risala ko ka fara gaba ka tafi askari sai ka gaba ɗaya ka kasa kana kasa gane karatun lokaci saboda baki bayanai ne kawai ni wani bayani ko ba hadisi aka ko aya fahimtar wani malami ce da istihadi akai sai ta banka wahala amma da in ka dauko umda za ka karanta da kai sai a cikin sati biyu ka hadace hadisi kusan guda 10 kuma hankalinka a kwance fes wanda a wadancan in ba kai kun bishi Allah maka ba kai ka hadace shafi daya cikin sati daya ka dawo da bayanan saboda maganar manzon Allah ba ce akwai wahala a ciki amma na manzon Allah sauki ne shi to dalibin ilimi kuma ba a ce kare karanta su ba ka karanta waɗancan din kuma ka zo karanta wannan sai ka tafi da wani haske guda biyu lafiyar ka kalau duk wanda ya magana ka san daga ne samu hankalinka a kwance ba ka tada hashin hankali na fata an gane to haka ake so ka zama dalibin ilimi amma ba dade bane ka zama kaslan ba ka karatun hadisi wannan kuskure ne ba a yin addini a san musulunci ba tare da bin hanyar hadisi ba za a taɓa samu ba har abada Allah ganar da mu Allah ya samu dace zaka sai a ƙara zagi dantsi matasa a cigaba da karatu Allah ubangiji ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi